This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka yake sauraro kan mita 13, 19, 25, 31 da kuma kan mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niyya. Sai ta yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ali Mustafa na Sokoto da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da wannan dare na Laraba ta bawa ranar samu. Gwamnonin jam'iyyar APC a Najeriya sun ce za su baki a rikicin da ake yi na shugabancin majalisun dokokin tarayya. Za mu ji rahoto akan wannan. Sana'a jihar OM Pensho sun yi zanga-zangar nuna damuwar rashin biyan su kudaden su. Idan muka bude layukanmu za mu soji daga gare ku game da kudaden allowance na majalisun dokokin tarayya. Shin ya dace ko kuma kuna ganin yayi yawa? Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a barkan ku da wuni. Sakataren harkokin tsaron Amurka ya nemi Iraki ta ƙara ƙaimi wajen yakarin tawayen ƙungiyar ISIS wanda suka kama sassan ƙasar daban-daban, inda kuma yake nuna ɓacin ransa akan kasa ita gwamnatin wannan ƙasa na ta samar da isassun sojojin da za su yaƙi su 'yan tsagera ɗin. Da yake ba da bayanai yau a gaban 'yan kwamitin soja na Majalisar Dokokin Amurka, Ashton Carter ya ce daga cikin sojojin Iraki 24,000 da suka nema a kawo domin a horar da su, 7,000 kawai aka kawo musu. A cikin makon jiya ne dai shugaban Amurka ɗin Barack Obama ya yarda da cewa aika ƙarin wasu sojojin Amurka su 450 su je can Iraki ɗin a yankin Anbar su horar da sojojinsu.
Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi ƙasashen gwamnatin Libya da cewa sun fi mai da hankali wajen ƙuntatawa mutanen da suke tsare a hannunsu da tilasta musu ɗaukar laifukan da ba su aikata ba da kuma toshe musu hanyoyin neman haƙƙinsu maimakon samar musu da taimakon magunguna. Yau Laraba, jami'an cibiyar kare haƙƙin bil'adama suka fito da rahoton nasu bayan ziyarar gani da iro da suka kai a wasu wurare guda uku da ake tsare da sojan Libya tare da jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida ke tsare da mutanen a gabashin ƙasar ta Libya. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce a waɗannan wuraren da suke Benghazi da Albaida akwai mutane kamar 450 da ake tsare da su, waɗanda kuma aƙalla rabin su suka ce an gana musu azaba, yayin da dukkan su suka ce ana hana su ganin lauyoyin da za su iya kare su ko ma a kai su a gaban alƙali kai ko ma dai a tuhumce su ba a yi ba. Mulkin ƙasar ta Libya da yanzu an raba shi gida biyu tsakanin gwamnatin da ke da amincewar ƙasashen duniya wacce mazauninta ke a Tobruk da kuma wacce mayakan sa kai suka kafa ma headquarter a Tripoli, babban birnin ƙasar.
To, a jiya Talata wani mutum da ake zargin shi da laifin ƙulla maƙarƙashin harin nan da aka kai kwanan baya akan masu gudanar da gwaje-gwajen zane-zanen siffar manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar Texas ta Amurka ya bayyana ga wata kotu ta tarayya. Kuma tun cikin makon jiya aka cafke shi mutumin mai suna Abdulmalik Karim a birnin Phoenix na jihar Arizona. Takardun da aka gabatar a kotun sun ce tun farkon watan Janairun shekarar nan ne Karim ya sauke 'yan bindiga biyu a gidansa, wato Elton Simpson da Nadir Sufi, inda kuma a lokacin ne suka kitsa shi wannan wato maƙarƙashiya yadda za su kai harin. An kuma zarge shi da samar da makaman da Sufi da Simpson suka yi amfani da su wajen kai wannan farmakin da kuma shata makarya a bayanan da ya bayo jami'an tsaro na tarayyar Amurka. Simpson da Sufi dai wanda ke zaune a gida guda sun tuka mota ne takanar zuwa garin Garland da ke jihar ta Texas, inda suka bude wuta akan taron masu gwaje-gwajen zanenuka na annabin har suka rauna wani mai gadi, amma su kuma 'yan sandan Garland ɗin suka bindige su har lahira. Karin da ya musanta zargin, kuma alƙalin kotun ya ba da umarnin a ci gaba da tsare shi ba tare da an ba da belinsa ba.
An ba da rahoton rasuwar tsohon shugaban ƙasar Turkiya Suleiman Demirel, wanda ake bayyanawa da cewar yana ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙasashen duniya da suka fice cikin rabin ƙarnin da ya gabata. A yau ne likitocin asibitin Govan ta birnin Ankara suka ba da sanarwar rasuwar tashi. Yana da shekaru 90 a duniya, kuma an ce ya jima yana fama da rashin lafiyar da ke da wato hana shi iya shakar iska da kyau. Tun cikin shekarun 1960 Demirel ya hau kan ƙarƙashin mulkin Turkiya, inda yayi wa'adodi biyar a matsayin prime minister kafin ya zama shugaban kasar mukamin da ya rike daga 1993 har zuwa shekara ta 2000. Sau biyu ana kifar da gwamnatinsa ta hanyar juye-juyen mulki, na farko a shekara 1971, na biyu kuma a shekara ta 1980. A shekara 1991 ya sake dawowa matsayin prime minister, kuma shekaru biyu bayan haka ya zama shugaban kasa.
To a ƙarshe lauyoyin ƙasar Switzerland sun fara bin diddigin wasu laifuffuka har guda 53 na mundahar sarrafa kuɗaɗe da suke zargin aikata wajen ba da damar ɗaukar nauyin wasar gasar cin kofin duniya na wa shekarar 2018 da kuma ta 2022 wanda hukumar FIFA take bayarwa ga ƙasashe. Babban Attorney General na Switzerland Michael Loeber ne ya faɗa yau a Laraba cewa wasu bankunan ƙasar su ne suka ba da rahoto wannan cuku-cukun a sanadin tsarin da aka shimfiɗa na hana irin wannan safara kuɗaɗe ɗin. Mr. Loeber ya ce shi bai cire tunanin ya nemi shugaban FIFA Sepp Blatter ya ba da bayani a kan wannan al'amari ba, duk da cewa Blatter ɗin ya lamunta zai sauka daga mukaminsa a sanadin wannan abin kunyar na cin hanci da rashawa da ya dabaibaye ita hukumar ta FIFA. Hukumomin Switzerland dai sun jima suna gudanar da bincike game da cuwa-cuwar da suke jan aikata wajen ba da hurumin gudanar da wasannin cin kofin duniya na shekarar 2018 da kuma 2022 ga Rasha da kuma Qatar. Ita ma Amurka cikin watan da ya gabata ta tumci wasu manyan kusoshin shugabannin FIFA su tara da kuma wasu shugabannin kamfanin biyar da laifuffuka barkatai wanda suka hada da juya kuɗaɗe da aika kuɗaɗe ta hanyar zamba da kuma hanyoyin sadarwa daban-daban, kana da safarar kuɗaɗe ta hanyoyin haram. Yanzu haka ma wannan al'amarin ne yasa aka jaburke ga baiwa sauran ƙasashe damar su nemi a basu gasar cin kofin duniya ta 2026.
Labaran duniyar aka saurara. Gwamnonin jam'iyyar APC a Najeriya sun ce za su yi kokarin kawo maslaha a dambarwar shugabancin majalisun dokokin tarayyar da ake yi. Ga Madina Dauda da cikakken bayani.
Shi bako ɗaya ana cece ku ce akan batun zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya. Rahotanni sun yi bayani cewa gwamnonin jam'iyyar APC sun sha alwashin kawo ƙarshen dambarwar, inda suka yi alƙawalin shiga tsakanin 'yan uwansu da ke rikici akan mukamin. Gwamnonin sun nuna baƙin cikinsu akan yadda al'amarin ke ƙoƙarin kawo cikas a jam'iyyar da ta kafa gwamnati bayan ta yi nasarar kada jam'iyyar PDP a zaben wannan shekarar. Gwamnonin sun ce za su haɗa hannu ne da uwar jam'iyya wajen sulhunta 'yan majalisar. Wani abu da tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar Kaduna, Barista Ibrahim Bello Rigacikun, ya ce ko dama jam'iyyar ba ta yi daidai ba.
Menene yasa ba su kira waɗannan zaɓaɓɓun ba aka zauna da su aka nuna musu su haɗa kansu, kada a yi abin da aka gani a 2011 ba, ba a yi wannan ba. Aka ba da dama, aka sa'in takarkari suka fito, akwai abin da muke kira cognate members, wato ɗan majalisa wanda ya zo na biyu na uku ko na huɗu ana turo shi daga mazaɓan shi. Wato ana nufin cewa wannan cognate ɗin nan yana da masani yadda ake majalisa, da aka yi takara ko ba shugabanci ba za a ji kunya ba. Jam'iyyarmu ba ta kira ainihin wani suka nasarar nan ta faɗakar da su irin wani abu nake bayani ba, ya zama su kowa su irin masu wannan matsayi suka fi suna takarkari. Wannan ya kawo gware, ya kawo kowa na so. Wasu ma suna cewa a kun tsara mulkin Najeriya ba shi ne hana ɗan majalisa ya takara, wadda su ba su yadda da standing order na majalisa ba takara za su yi. Shugaban Najeriya suna ci suna gani. Aka zo shugaban Najeriya na yanzu Muhammadu Buhari, kowa ya ji ya faɗi babu ruwan shi da maganar business ɗin zaɓen majalisar tarayya na Najeriya. Aka ce me yasa? Ya ce dalili saboda yana so ya yaƙi da cin hanci da rashawa. Ai shi ya amfani da hikima, ya amfani da ilimi, ya amfani da dattaku, ya amfani da al'adalci. Abin da nake faɗa shine inda an bi shawaran shi, tunda babu kundin tsarin mulkin Najeriya inda ya ce executive, wato shugaban ƙasa, ya shiga harkan legislature akan maganar zaɓe. A Najeriya ne ake wani ƙamuyamiyan, ake wani ƙazantar, a ce shugaban ƙasa sai ya naɗa wanda yake so, kamar da aka so a naɗa mana mulka tsawancin zamani, mu kuma ka zaɓi tambuwa.
Shi kuwa jigo a jam'iyyar APC daga jihar Zamfara, Janar Mansur ɗan Ali mai ritaya, ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka.
An duba shi fanni biyu. Na farko, duk abin da aka ce jama'a sun taru sun ce ga wanda suke so za a ce zaɓe ne. Fanni na biyu, abin da ba a yi ba kuma mutane ba su cika ba, ba waɗansu a ciki bai daidai ba. Da sai a zauna sai kowa na nan a zo a yi. Party suna can suna meeting da rabin sanatoci, rabi kuma suna nan suna house. Kaga tun daga nan an samu kuskure.
Ta yaya za a gyara to?
To gyara kan ya danganta daga su mutanen party. Tun daga farko inda a ce su fatan sun ba a dan nuna son rai ba cewa sun tsaya sun ce ga zonin da aka bi daga nan ya isa to amma in kin duba yanzu aka zo aka ce a an yi wani mock election na wucin gadi to kin ga tun daga nan an dan fara saboda constitutionally wannan abun ba daidai bane
kawo yanzu majalisar tarayya na wani dan gajeren hutu da zai bada dama a warware matsalolin da zaben shugabannin ya haifar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Madina daga Ibadan kuma ƴan pension da suke jihar Oyo ne suka yi zanga-zangar rashin biyan su kuɗaɗen su wakilin Hassan Umar Tambol ya gane mu idanunsa yadda aka yi wannan zanga-zanga
Masu karɓar pension sun furta hakan ne jin kaɗan da suka kammala wani taron gaggawa a birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Haka ma masu karɓar pension sun baiwa gwamnatin jihar Oyo kwanaki bakwai ta biya su haƙoƙinsu na watanni biyar ko kuma su shiga yin zanga-zangar sai ba bata gani. Mr. Olusegun Abatan shine sakataren ƙungiyar masu karɓar pension a jihar Oyo.
To that effect, give the state government a 7-day ultimatum within which to pay our money from January to date.
Mr. Olusegun Abatan yace sun baiwa gwamnatin jihar Oyo kwanaki bakwai ta biya su haƙoƙinsu a cikin waɗannan kwanaki daga watan January zuwa yau. Idan hakan bai samu ba za su shiga yin zanga-zanga. Abatan yace sun dade suna yi wa gwamnatin jihar Oyo haƙuri amma har yanzu bata nuna ko ta damu da irin halin da suke ciki ba. Da yake mayar da martani a game da kwanaki bakwai da masu karɓar pension a jihar Oyo suka baiwa gwamnatin jihar Oyo. A madadin gwamnatin jihar Oyo, shugaban ma'aikatan jihar Oyo, Mr. Soji Aniya da cewa ya yi.
It's not that the government is not willing to pay pensioners, and there's an arrangement on ground to offset the outstanding bills.
Mr. Soji Aniya da ya ce, ba wai gwamnatin jihar Oyo ba ta son ta biya kuɗin fansho ba ne, akwai wani shirin biyan su haƙoƙinsu a ƙasa. Aniya da ya buƙaci masu karɓar fansho a jihar Oyo da su ƙara haƙuri, nan ba da daɗewa ba za a biya musu buƙatunsu. Karɓar fansho a jihohin Najeriya da suna ta ƙorafi a wasu jihohi saboda kasa biyan su haƙoƙinsu. Hassan Umar Tambol, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madala gaida tambuwal yayin da ake shirin fara azumin watan Ramadan kuma kafin mu bude layukan mu domin mu zo mu ji ta bakin ku zamu tattauna da Murtala Faruk san ina wanda yake fadar mai martaba sarkin musulmi hal yanzu haka game da batun ganin wata to amma bari mu sosa kunnuwa da wani waka mai suna Sayyid Ramadan ta Al Sahawa
Oh,
so ma da la kamar da muka fadi kafin mu je ga wato wayoyin ku zamu tattauna da wakilin mu Murtala Faruk San Inna wanda a halin yanzu yake fadar mai martaba sarkin musulmi a can Sokoto game da batun ganin wata Murtala kana ji na
ina jin ka Alhaji Ibrahim
yawa to me ake ciki an bada sanarwa ne game da batun ganin wata
lalle yanzu nan ne mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ya bada sanarwa kamar yadda aka al'adanta cewa a yau ne 29 ga wata hukumance don haka wannan ce ranar farko ta dubin wata kuma alhamdulillah an sami ganin watan na Ramadan na wannan shekara a wurare da dama duk da yake mai alfarma sarkin musulmin bai bayyana su ba saboda watakila yawan wuraren da aka gani amma ya faɗa cewa an gan shi a kusan jihohi da dama na Najeriya don haka ya ayyana cewa gobe Alhamis ita ce ranar 1 ga watan Ramadan na wannan shekara in Allah ya yarda
wato dai yanzu an tabbatar da ganin wata kenan gobe za a tashi da azumi
lalle an tabbatar da ganin wata kuma mai alfarma sarkin musulmi ya tabbatar da cewa gobe Alhamis din ce 1 ga watan Ramadan in Allah ya kai mana rai
to mun gode kwarai Murtala Faruk San yana da wannan bayani naka
to ina godiya Alhaji Ibrahim
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. Zannana ta sabuwar lambar 202 205 2655.
To ma da kamar da muka faɗi mun bude layukan mu kuma kamar da muka muku bayani tun farko zamu soji daga gare ku ne kan kudaden allowance din da aka ce za a biya ƴan majalisun dokokin tarayya a Najeriya shin ya dace ko kuma dai akwai buƙatar a sake dubawa bari mu je ga kiran mu na farko daga Damaturu a jihar Yobe wane ne kan layi a daga Damaturu to a menene ra'ayinka kan wannan batun
gaskiya wannan ni ban goyi bayan ba su wannan gudun ba saboda gaskiya mu ba haka muka aike shi ne su bana ba
haka
yawwa shine ko bayani ne
to me kake jin ya kamata ayi akan wannan batun
gaskiya ya kamata shugaban kasa ya shigo cikin lamarin nan ya sa baki a ciki
akan a rage ko kada a biya su ko kuma ya dai
a rage sosai ma a rage sosai
To mun gode kwarai da gaske daga nan da Maturu bari mu je mu Kaduna wane ne kan layi daga Kaduna
Yakubu ne daga Kaduna
to Mala Yakubu ina ra'ayinka kan wannan batu na kudaden allowance din ƴan majalisa
gaskiya ra'ayina ya kamata a ce an rage wannan kudi sun yawa saboda ya kamata a ce an rage su saboda a samu kudin da za a yi mana aiki da ƙasa
baka jin cewa ƴan majalisar nan kan sun cancanci a biya su waɗannan kuɗaɗe saboda nauyin ayyuka da za su yi ma ƙasa da makamantansu
to ai kuma su kuma su bibi alƙawarin da suka ɗauka ma talaka Najeriya ko
haka
yawa to saboda haka ya kamata su ma su duba su tausaya yadda shugabanmu Muhammadu Buhari yake da tausayi mu ma ya kamata ya tausaya su ma sun ya kamata su tausaya su duba a yi mana aiki su haɗa ƙarfe da abin nan su yi mana aiki gabaki ɗaya
to mun gode ya kware bari daga nan Kaduna bari mu juya mu karkata zuwa makwabciyarta Zazzau Zaria wane ne kan layi
to assalamu alaikum sunana Musa dake garin Kwangila nan Zaria
to Malam Musa ina ra'ayinka
alhamdulillah Malam Ibrahim wato ra'ayina shine gaskiya abin da ƴan majalisu ya kamata su yi kenan su yi kokari a rage albashinsu ta yadda za a yi mana aiki tun da ba su manta ba mun fita kwanmu da kwarkwatan mu muka wahala muka sha rana muka sha duka da walhalu iri-iri muka zabe su to su ma su yi kokari su taimaka mana ka tun da kasan ta riga ta lalace matasa ga su nan firjik ba aikin yi wahala da yawa da talauci ya mana yawa taimaka mana su ma su ji tsoron Allah. Irin waɗannan makudan kuɗi ya isa ake amana waɗansu abubuwa da dama, ga kamfanoni nan gaba ɗaya sun lalace a
to wai
waɗannan kuɗaɗe ya isa ake an ɗan fara farfaɗo da irin su yadda matasa.
Kana jin cewa wannan kuɗin da za a biya su na allowance ɗin ya isa? To Malam Musa, mun gode kwarai da bayaninka. Bari mu je ga mai sauraronmu na gaba daga Damaturu shi ma. Wani malami ne kan layi daga Damaturu?
Dauda Waziri.
To Malam Dauda, ina ra'ayinka kan wannan batu? Kowa yana kushewa, kai ma kana so ka kushe wannan al'amarin ne? Layin Malam Dauda ya tafi, mun rasa shi. Ma sauraro, kamar yadda aka ji, muna magana ne kan batun kuɗaɗen allowance na majalisar dokoki. Bari mu je mu Nasarawa. Ga kira nan daga Nasarawa. Wane ne kan layi daga Nasarawa? To a ba ma jin ka sosai Malam, ko za ka ɗan ɗaga murya? To a bismillah, me kake so ka faɗi game da wannan batu?
Abinda Allah ina, muna buƙatar kamar da shugaban kasa ya taimaka abin da yan talaka, muna neman kuma an majalisa ɗin don Allah su taimaka su samu talaka don wannan aiki ne na ƙasa.
Haka su taimaka, kada su karbi kuɗin ko kwabo ne a ciki ko su rage ko kuma yaya?
Koda za su karɓa, su karɓa kaɗan kamar wanda shi ma ya yi domin a taimaka ma ƙasa.
Yanzu Malam, bari maka tambaya, kana jin menene ya dace su karɓa? Alal misalin aka ce za a biya su, nawa ya kamata a biya su?
To ya kamata a ce ko cikin kashi biyar da kashi guda.
Wato a raba wannan abin kashi biyar a ba su kashi guda? Haka. To a
tare da fata Allah ya taimaka.
Amin suma, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je mu Kano daga nan Nasarawa. Wane ne namu ke magana daga Kano?
Hello, Abdulhamid ne daga Geza.
To Abdulhamid, mun karkade kunnuwa, muna so mu ji ra'ayinka ko kuma ra'ayoyinka kan wannan batu.
Wannan abu ne ya kamata a ba su hakinsu, ko ba haka ba ne?
Haka.
Kuma aiki su kai.
Wato kana jin cewa wannan kuɗin da ya dace a ba su hakinsu ne?
Gaskiya ya dace.
Ka san Malam Abdulhamid, masu kushe wani abu sukan faɗin cewa ƙasa ana fama da talauci, mutane suna mutuwa, amma kuma za a ɗauki waɗannan makudan kuɗaɗe ana biyan kuɗaɗen allowance?
To yaran kai da yaba shi kaɗai ba ne.
Ba su kaɗai ba ne, wato masu jan kuɗin?
Kuɗin ba, yawa kuɗin ba shi kaɗai ba ne.
Akwai wasu kuɗaɗen?
Ƙasa ba aka ce.
Wato a ƙasa baki ɗaya, ba wai wuri guda ba. To mun gode kwarai a Abdulhamid da wannan bayani naka. Bari mu je mu Baucin Yakubu. Wane ne kan layi daga Bauchi?
Malam Hamza ne daga Bauchi.
To Malam Salih, me kake son faɗi?
Malam Hamza.
To Hamza, yi haƙuri na ce Salih. Malam Hamza, me kake son faɗi?
Adalla, abin da nake son faɗi nake da yan majalisun nan da su taimaka dan sassauta su tausaya a ɗan samu daga cikin ɗan ɓangaren abin da yake cikin nasu, a san ma waɗannan mutane da ake nema suke ba da jininsu da rayuwansu, suke ƙoƙarin kare ƙasa, kamar misali 'yan sanda da sojoji, su ma a ɗan waiwaye su, a ɗan tallafa musu, su ma su ɗan samu wannan allowance ya ɗan tallafa mu, saboda ana cikin wani yanayi. In ka ga rayuwa na soja da ɗan sanda a ƙasar nan ya shiga wani yanayi.
Wato kai ra'ayinka shi ne dai a gutsuri wani abu daga cikin wannan kuɗaɗen allowance ɗin a taimaka ma jami'an tsaro da ke kare ƙasa?
Yauwa, saboda yanzu da halin da muke ciki a ƙasar nan ya kai inda wannan.
To mun gode kwarai Malam Hamza, na fata na faɗa daidai yanzu, saboda lokaci ya ƙure. Masu sauraro, a kasance da mu a shirinmu na gaba domin ci gaba da tattauna kan batutuwa irin wannan.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru biyar da suka wuce, ƙasar Bama da ke fitowa daga shekaru 50 na mulkin soja ta fara tunkarar mulkin demokuraɗiyya. A cewar wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka, kamar mataimakin sakataren harkokin demokuraɗiyya, 'yancin bil'adama da ƙwadago, Tom Malinowski da mataimakin sakataren harkokin yankin gabashin Asiya da na tekun Pacific Scott Marcel da kuma mataimakin shugaban hukumar raya kasashe ta Amerika da ake kira USAID a takaice Jonathan Stevens a wani jawabi da suka yi gaban kwamitin harkokin kasashen ketare ranar 11 ga watan Yunin nan sun faɗa cewa ba mu na fuskantar canji amma ba na juyin juya hali ba tare da yin shawara akan duk wani mataki da za a dauka game da tsafi da kuma sabbin dokokin su suka ce har yanzu dai ba mu na fama da dimbin abubuwan da ta gada daga tsohuwar gwamnatin mulkin mallaka wanda ya kunshi da daddan tashin hankali da ake fama da shi a duniya da kundin tsarin mulkin da ya ba sojan kasar iko mai yawa da kuma rikicin kabilanci da na addini da ba iya magancewa ba ga kuma yan siyasa marasa mutunci na ci da gumin jama'a a al'ummar wannan muhimmiyar shekara ce ga Bama dan za ta gudanar da babban zabe a watan Nuwamba wannan shekarar samun nasara wajen mika mulki ga farar hula zai danganta ga ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnati da kungiyoyin kasa da kungiyoyin kabilu da kuma jami'in adawa dan shimfida hanyar yarda da neman sasanci da yan kwaskwarima a kundin tsarin mulkin kasar don rage karfin rawar da soja ke takawa a gwamnatin farar hula da kuma karfafa damar mutane wajen zaben shugaban da suke so da kuma daukan karin matakai don a kare haƙoƙin tsirarin kabilu da addinai kasar Bama kasa ce mai yawan kabilu da suka kai kabilu 135 da aka sani ga ta kuma da tarihin rikicin kabilun nata har yanzu ana ci gaba da fama da rikicin da ke faruwa a Rakhine kuma gwamnatin Amerika na ci gaba da jaddada muhimmancin magance matsalolin da ke janyo gudun hijiran da bakin hauren Rohingya ke yi suna barin kasar su ta Bama gwamnatin ta Bama ta fara daukan matakan da za su warware wasu daga cikin dadaddun matsalolin kasar ciki har da yin shawarwari da manyan kungiyar kabilu a kasar A jawabin da ya gabata gaban kwamitin da ke kula da harkokin kasashen ketare, mataimakin sakatare Malinowski ya lura cewa yana da mahimmanci a ce bangarorin sun yi cikakkiyar tattaunawar siyasa mai ma'ana wanda za ta kunshi kowa da kowa da za ta dubi da daddan bambance-bambancen kasar. Amurka tare da haɗin gwiwa wasu kasashen za su ci gaba da goyon bayan shirin na samar da zaman lafiya. Wannan ita ce damar da Bama za ta yi amfani da ita don zama abin koyi wajen mika mulki ga gwamnatin demokradiyya ga kasashen da ke yankin. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Toma da lagaishe ki muryar ma sauraro kafin mu karkare ga Ali Mustafa na Sokoto ya komo da labaran duniya amma a takaice.
Kamar Ibrahim, sakataren harkokin tsaron Amurka yana son Iraq ta tashi tsaye ta ƙara ƙarfi domin ta yaƙi ƴan tawayen ƙungiyar ISIS wanda suka kama sassan ƙasar daban-daban. Har ya nuna ɓacin ransa a kan kasawarta na samar da isassun sojojin da za su yi wannan yaƙi da ƴan tsageran. Da yake ba da bayanai yau a gaban ƴan kwamitin soja na Majalisar Dokokin Amurka ne, Ashton Carter yake cewa daga cikin sojojin Iraq 24,000 da suka nema a kawo musu domin su horar da su, 7,000 kawai aka kawo. A makon jiya shugaba Barack Obama na Amurka ɗin ya yarda da aika ƙarin soja Amurka 450 su je can yankin Anbar na Iraq su horar da soja. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch kuma tana zargin ƙusoshin gwamnatin Libya ne da cewa sun fi mai da hankali wajen ƙuntata mutane da ke hannunsu da tilasta musu ɗaukar laifuffukan da ba su aikata ba da toshe musu hanyoyin neman haƙoƙinsu a maimakon su samar musu taimako kamar na magani. Yau Laraba ne jami'an cibiyar kare haƙoƙi ɗin suka fito da rahoton nasu bayan ziyarar gani da ido da suka kai a wasu wurare guda uku da ake tsare da sojan Libya tare da jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida da suke tsare da su a can gabacin Libya.
To ma sauraro da takardun labaran muka zo ga ƙarshen shirin a wannan lokaci sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya kai mu a madadin dukkan abokan aiki da aka ji murmurin su da ma waɗanda ba ji ba Ibrahim Alfahman ke cewa mu huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.